Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16:25 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 5 ga watan Agustan 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
A wani mummunan zubda jini na tsawon sa'o'i 13 a Amurka, wasu 'yan bindiga biyu a wurare daban-daban sun kashe mutum 29 kana suka raunata wasu da dama. Yajin aikin gama gari da aka yi yau Litinin ya tsaye da harkoki cik a Hong Kong. Mutane da yawa ba su iya zuwa wurin aiki ba, kuma akan tilas ake soke tashin jiragen sama fiye da 200 zuwa wasu wurare.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa babbar kotun jihar Kaduna ta ba wa shugaban mabiya Shi'a da kuma matarsa izinin su tafi India domin a duba lafiyarsu. Ko me lawyansa yake cewa?
A zaman yau kotu ta gamsu da wannan roƙo da aka gabatar mata, ta ce lallai a bari ya je asibitin Mendata da ke ƙasar India su nemi lafiya daga can.
To shi ma lawyan gwamnati me yake cewa?
Mu kagan ba fito shi mun gaishe ba, amma kotu ta shawara ta ce lallai bai da lafiya, a ba shi dama ya je. Kasan dokan kotu da hukuncin kotu duk inda ta yi kashe ta, dole kowa ya amince da shi. Amma za mu je mu zo na mu duba, mun gamsu sai mu, ba mu gamsu ba sai mu ɗauka ƙara.
Haka kuma za ku ji cewa 'yan sanda a birnin Lagos da ke Najeriya sun yi ɗauki ba daɗi tare da masu zanga-zangar neman sauyin juyin juya hali. Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Halande zai gabatar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A wani mummunan zubda jini na tsawon sa'o'i 13 a Amurka, wasu 'yan bindiga biyu a wurare daban-daban sun kashe mutum 29 kana suka raunata wasu da dama, yayin da hukumomi ke ci gaba da binciken musabbabin waɗannan munanan hare-hare. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci a sauke tutocin ƙasar a gine-ginen gwamnati har na tsawon kwanaki 5 masu zuwa, yayin nuna alhini da kuma alamar mutunta waɗannan mummunan tashin hankali da ya rutsa da su a garin El Paso na jihar Texas da kuma garin Dayton na jihar Ohio. Hukumomi sun ce za su nemi a yanke hukuncin kisa ga ɗan bindigar da ya kai hari a jihar Texas, yayin da suke kallon lamarin a matsayin harin ta'addanci na cikin gida. Shugaban Trump ya faɗa manema labarai jiya Lahadi cewa nuna ƙiyayya ba ta da muhalli a cikin ƙasarmu, kuma muna aiki tukuru don mu hana faruwar irin waɗannan hare-hare nan gaba. Ya kuma alakanta kashe-kashen da taɓuwar hankali. Ya kuma ƙara da cewa a yau Litinin ɗin nan zai yi wani jawabi ga Amurkawa kan wannan kashe-kashen. Yanzu haka, a wani mataki da ta yanke, gwamnatin India ta musu tsananin kishin ƙasa ta Hindu, ta soke 'yancin gashin kai na musamman da ta ba yankin Kashmir a shekaru da dama da suka gabata, wanda hakan ya janyo fargaba na abin da zai biyo baya a yankinta da shi kaɗai ne musulmi suka fi rinjaye. Sa'o'i kaɗan bayan da aka jibge jami'an tsaro a cikin jihar, ministan cikin gidan ƙasar Amit Shah ya faɗa wa majalisar ƙasar yau Litinin cewa shugaban ƙasar ya saka hannu akan wata doka da ta soke ƙuduri na 170 da ya bai wa jihar dama ta yi dokokinta, kuma ta ke da iko akan duk wasu al'amura in banda harkokin ƙasashen waje, tsaro da kuma sadarwa. Sannan kuma dokar ta hana duk wani ɗan ƙasar ta India daga wajen jihar daga zama a yankin na dindindin da siyan fili da kuma riƙe wani muƙami a yankin. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta fitar, ta yi Allah wadaya da matakan da India ta ɗauka a kan yankin da ƙasashen duniya suka amince da ake taƙaddama a kansa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Yakin aikin gama gari da aka yi yau Litinin ya tsaida harkoki cik a Hong Kong. Mutane da yawa ba su iya zuwa wurin aiki ba, kuma akan tilas aka soke tashin jiragen sama fiye da 200 zuwa wasu wurare. Da take magana da manema labarai, shugaban yankin na Hong Kong Carrie Lam, da matsaloli da yawa suka dabaibaye, ta ce masu zanga-zanga na neman jefa yankin cikin wani mummunan yanayi. Lam ta sake yin watsi da kiraye-kirayen da masu zanga-zanga suka shaye mata akan ta yi murabus, ta kuma ce gwamnati ta kuduri aniyar kiyaye doka da oda. Lam ta kara da cewa gwamnati ba za ta biya wata muhimmiyar bukata da masu zanga-zanga suka gabatar ba, ta cewar a saki waɗannan da aka kama a lokacin zanga-zangar da aka yi a 'yan makonnin da suka gabata. Gwamnatin mulkin soji da gamayyar shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun kaddamar da wani shiri na raba makamai a gwamnatin wucin gadi da za a kafa. A ranar 17 ga watan nan na Agusta ake sa ran bangarorin biyu za su rattaba hannu kan gundin tsarin mulkin da zai ba da damar aiwatar da wannan tarayya. Ana fatan kwana guda bayan rattaba hannun za a ayyana majalisar mulkin gwamnatin ta wucin gadi, wace za ta tafiyar da ragamar mulkin kasar har na tsawon shekara 3. Sannan a ranar 20 ga watan nan za a ayyana prime minister daga bisani, kuma sai a ayyana sunayen ministocin gwamnatin. Kasar ta Sudan ta shiga rigimar siyasa a 'yan watannin nan, inda aka fara zanga-zanga a watan Disamban bara kan tsadar man fetur, lamarin da ya sa masu zanga-zanga suka nemi sauyi duk da cewa sojojin kasar sun kifar da gwamnatin tsohon shugaba Umar al-Bashir.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, babbar kotun jihar Kaduna ta ba wa shugaban mazhabar Shi'a da kuma matarsa dama da su tafi kasar Indiya domin a duba lafiyarsu. Sai dai lauyan da ya wakilci gwamnatin jihar ya ce za su yi nazarin hukuncin kafin su sanar da matsayarsu. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
A ƙarshe dai babbar kotun jihar Kaduna da ke sauraron ƙarar shugaban mabiya mazhabar Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Arzazzaki ta ba da izinin Sheikh Zazzakin ya tafi nemo lafiya shi da iyalin shi a ƙasar Indiya. Barista Sado Garba ɗaya ne daga cikin lauyoyin da ke kare Sheikh Arzazzaki, kuma ya yi ƙarin haske jim kaɗan bayan tashi daga zaman kotun na wannan rana.
Kotu ta duba roƙon da aka gabatar a gabanta da dalilan da aka gabata da takardun asibiti da aka bata wajen guda biyar da dalilan da ke ciki na likitocin waje da na cikin gida sun nuna cewa malam da matan shi suna cikin wani hali da suke buƙatar lalle su je a lura da su cikin gaugawa saboda ransu yana cikin hadari, suna iya su rasa ransu kamar ma malam. Saboda haka a zaman yau kotu ta gamsu da wannan roƙo da aka gabatar mata, ta ce lalle a bari ya je asibitin Mendata da ke ƙasar Indiya su nemi lafiya daga a can. Amma ƙari da kotu ta bayar shine cewa za su tafi amma tare da iya jami'an gwamnati, saboda bangaren gwamnati suna ganin cewa wai ai in aka suka tafi suna iya ba za su dawo ba su gudu, watakila za su gudu. Saboda haka yanzu za mu je a fara shirye-shiryen randa za su.
Game da yanayin jikin jagoran mabiya mazhaban Shi'a a Najeriya kuwa barista Sado Garba cewa ya yi.
Wato akwai wani guba da ake ce mai light yana cikin ka arsashi, wayannan likitoci da suka duba jininsa suka duba jikinsa suka ga cewa wannan yana nan a cikin jikin shi kuma yana mai illa. Ita ma malama akwai har yanzu a shashi da ke cikin jikinta, ita ma yana jawo mata illa. Saboda haka duk likitoci a rahoton da suka bayar yana cewa lalle suna cikin rayuwarsu na cikin wani hatsari in ba bari sun je su nemi neman lafiya a asibiti na zamani cikin gaugawa ba.
sai dai kuma lauyan gwamnati a zaman wannan kotu barista Bayero Dari ya ce za su duba hukuncin tukuna kafin gwamnati ta faɗi nata matsayi.
Ba Bailey ba dai amma shi izini ne ba yana cikin kaman tunda mutanen mu za su tafi da shi mutanen gwamnati za su tafi da shi so suna nan dai tare dai so kotun ta ce ba Bailey ta bada ba su biyu ne shi da matarsa za su tafi ka san kotu ne take ta shawaranta mu kagan ba fito da shi mun gan shi ba amma kotu ta shawara ta ce lalle bai da lafiya a ba shi dama ya je ka san dokan kotu da hukuncin kotu duk inda ta yi kashin ci dole kowa ya amince da shi amma za mu je mu zo na mu duba mun gamsu.
Ita ma dai kungiyar da Sheikh Alzazzakin ya kafa a Nigeria ta IMN ta ce hukuncin ya yi daidai, amma dai ta ce akwai bukatar gwamnati ta bi doka. Abdulmumin Giwa shi ne ke magana da yawun wannan kungiya a jihar Kaduna.
Yau muna ba farin ciki kwarai saboda haka fatanmu dai shine cewa gwamnati ta bi wannan ka'ida da kotu ta shimfiɗa domin dama can matsalolin da ake da baya shine na rashin yadda da bin kotu da hukuncin kotu da gwamnati take yi a baya wanda da duk ba a kawo wannan matakin ba. Muna sa ran cewa za a aiwatar domin abin da kawai ake bukata daga bangaren gwamnati shine jami'i ko jami'ai da za su raka shi. Kuma ba wai an abin nan ba ne an ba shi daman ya je kula da lafiyar shi ba tare da kayyade lokaci ba har sai ran da ya warke.
Yanzu dai abin jira a gani shine matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da hukuncin wannan kotu da kuma waɗanda za ta tura tare da Sheikh Ibrahim Arzazzakin zuwa India domin duba lafiyar shi idan har ta amince. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawal Ikara, to har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan sanda a birnin Lagos suka yi ɗauki ba daɗi tare da masu zanga-zangar neman sauyin juyin jihali da aka so a gudanar a sassan ƙasar daban-daban. Ga rahoton da Babangida Jibril ya haɗa mana daga Lagos.
Tunda sanyin safiyar yau ne dai masu zanga-zanga akasarin su matasa suka yi dafifi a harabar shiga filin wasa na ƙasa da ke surun lere birnin Lagos domin amsa kiran jagoran juyin jihali Omoyele Sowore da yanzu haka yake tsare Abuja tare da kira ga jami'an tsaro na DSS da su hanzarta sako shi ba tare da ɓata wani lokaci ba. Sai dai duk da wannan samako da masu zanga-zanga suka yi sun tarar da tarin 'yan sanda na jiransu wanda kuma ba su ɓata wani lokaci ba suka umarci su da su watse kyan watse wanda ya kai ga har ba barkonan tsohuwa kai har ma dai da kama wasu masu zanga-zanga inda masu zanga-zanga suka ce a tafau. Ga dai abinda wani mai zanga-zanga ya shaida wa manema labarai.
President Buhari asked Nigerians to learn a lesson from the Egyptian revolution that was after the dethrone of Mubarak.
Yace sanin kuwa ne cewar lokacin da aka yi juyin juhali a ƙasar Masar shugaba Buhari kafin ya hau karagar mulki ya ce wannan shine hanyar kawar da gwamnati mara adalci. Me yasa kuma yanzu domin yana kan mulki yake adawa da wannan hanya?
It's unfortunate that he has refused to give us the opportunity to replicate the same thing in Nigeria. It's very disappointing.
A bangaren su dai 'yan sanda sun ce masu zanga-zanga ba su nemi izini ba don haka suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa su kamar yadda wannan jami'in 'yan sandan yake cewa.
Nobody has consulted or contacted the police authority or whoever seeking for permission for any protest or peaceful or not peaceful. Nobody has sought any permission.
Dole ne duk wani mai gudanar da zanga-zanga irin wannan ya nemi izini. Hasali ma tunirin dare 'yan sanda ta ƙasa ta bada umarnin hana wannan zanga-zanga da aka shirya gudanarwa a sassa daban-daban na Najeriya musamman ma dai kamar yadda ake gani a birnin Lagos. Kuma a matsayin mu na 'yan sanda ba za mu yi wata ba domin tabbatar da doka da oda. Yanzu dai an watse tare da kama wasu masu zanga-zanga da 'yan sanda suka yi a inda masu zanga-zanga suka ce za su sake salo. Bayan 'yan sanda har ila yau akwai sojoji ma da aka hango suna sintiri tare da kaiwa da komowa a sassa daban-daban na birnin Lagos. Babangida Jibril, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril. To daga Najeriya bari mu dawo nan Amurka, inda Amurkawa na cikin wani yanayi na jimami bayan wasu hare-haren kan mai uwa da wabi guda biyu da suka auku cikin mako guda a lokuta daban-daban, inda a birnin Dayton da ke jihar Ohio a jiya Lahadi mutum tara suka mutu sannan a El Paso da ke jihar Texas mutum 20 suka rasa rayukansu a ranar Asabar. Baya ga haka kuma a birnin Gilroy da ke jihar California wasu mutane uku suma suka rasa rayukansu, kamar yadda za a ji a fasarar rahoton Mike O'Sullivan da Mahmud Lalu ya haɗa mana.
Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya kwatanta harin na Walmart da ya auku a birnin El Paso na jihar Texas a matsayin abin alhini, inda ya ce maharin rago ne. Ba shugaba Trump kaɗai ba, manyan 'yan siyasar Amurka sun yi ta Allah wade da waɗannan hare-hare, ciki har da shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wanda suka ce ya zama dole a ɗauki mataki domin kawo ƙarshen wannan matsala ta harbe-harbe. Yayin da al'ummar birnin na El Paso da ke jihar Texas suke cikin yanayi na ɗimuwa bisa wannan hari, kwatsam sai ga wani kuma a birnin Dayton da ke jihar Ohio. Wannan wani wanda ya shaida lamarin ne ke cewa mutane sun yi ta ihu suna ta faduwa saboda tsananin tsoro. Jami'ai sun ce ba da wata-wata ba 'yan sanda sun kai ɗauki cikin ƙasa da minti ɗaya, inda suka kashe ɗan bindigar a unguwar da ya kai harin, inda wani wuri ne da ake shakatawa. Suka kuma kashe ɗan bindigan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, lamarin da ya sa aka ceci rayuka da dama. Amma daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yar uwar maharin, Nan Welly ita ce mai riƙe da muƙamin magajin birnin na Dayton. Ta ce waɗannan jarumai masu kai ɗaukin farko sun taimaka ƙwarai da gaske. Abu ne da ya ƙara min ƙaimin tashi a kowace safiya domin na ci gaba da wannan aiki. Gabanin wannan hari, wani ɗan bindiga na daban ya harbe wasu mutane uku har lahira a birnin Gilroy da ke jihar California, sannan ya jikkata wasu da dama kafin daga bisani ya ɗauki ransa. A halin da ake ciki, hukumomi da sauran al'ummar Amurka na ƙoƙarin su fahimci dalilin hare-haren California da na Ohio. Amma a Texas, yayin da jama'a ke jimami a bangaren jihar Texas da Mexico da ke makwabtaka da ita, hukumomi sun ce mai yiwuwa ɗan bindigar ya kaikaici al'ummar Hispaniyawa ne. Greg Allen shi ne shugaban rundunar 'yan sandan birnin na El Paso. Ya ce harin yana da alaƙa da laifin nuna ƙiyayya. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na duba lamarin da sauran hukumomin tarayya. Amma a halin da ake ciki a yanzu, muna duba yiwuwar tuhumar maharin da laifin kisa. Matsalar taɓin hankali, yawan makamai a hannun jama'a da nuna tsatsauran ra'ayi, abubuwa ne da ake ganin suna taka rawa matuƙa wajen kai hare-haren bindiga. Beto O'Rourke ɗan jam'iyyar Democrat ne da ke neman jam'iyyarsa ta tsaye da shi takarar muƙamin shugaban ƙasa. Ya ce lallai dokokin mallakar bindiga ne, kuma yadda ake bincike kan masu sayen makaman ne, ya zama dole mu daina sayarwa da jama'anmu makaman yaƙi. Amma dai ina ganin akwai buƙatar mu tunkari wannan matsala ta nuna ƙiyayya da ban taɓa ganin irinta a rayuwata ba. Yayin da al'ummar birnin El Paso suka yi layi domin ba da gudunmawar jini, ana can ana shirin yin jana'izar mutum 20, yayin da a can Dayton ake shirin yin wata jana'iza ta mutum 9.
A gaida Mahmud Lalu da fasarar rahoton Mike O'Sullivan. Masu sauraro kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 18. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam,
can hakika ba da tangarɗa ba.
Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a makon da ya gabata mun fara shirin namu ne da jamhuriyar Nijar, inda muke duba halin da ilimi ya shiga a ɗaukacin ƙasar. Abin tambaya a yau shine, wai shuwagabanni kan manta ne da alƙawulin da suke ɗaukan ma al'ummarsu, musamman a lokacin yaƙin neman zaɓe? Idan kuwa hakan ne, ga matashiya daga al'ummar jamhuriyar Nijar.
An ba da littattafai milori da yawa a kashe na Abba Muhammad Ali Abu littattafai, an ɗauki matakai wanda shike a sako program da halshen gida saboda ana tsammani in ana amfani da halshen gida mutum ya yi kuwa ma an bincika haka nan ne a hali yau ana nan kalas wajen dubu lakwalo wajen dubu biyar haka a bai shafa karanta waje wanda ya shafa tabbata dage-dage aiki tahiya kan akai duka abin ya gane ko akwai don tukuri abinda kasar ne ta sani wanda suke suna nazari sun san da Niger ta zuba kuɗi da yawa bai cin furujen da ke zakwa da wani su ma a duk agini suke don saboda abai ta hini bisa ga haka na ya shiga ba zarkan shi ya san da lalle kamar wanda yasu ba a kai ba mai tuna wannan kashi 25 amma ga hujojin abin da yasa ya hana shin da shi ce an sa 25 amma ba munin saboda babu tsaro
akan wannan dalili ne ma yasa gwamnatin jamhuriyar Niger ta rufe wasu gwamman makarantu a yankunan da ƴan ta'adda ke kai farmaki akai-akai
nawa suka bar kansu ga zaka kasan ne suka zauna ba su mutane ba su kallawa ɗan Mali da annan zamani ɗan Nigeria ma babu ƙasar da take sun ku gudu sun ka baro kenan duk wanda ya san muhimmancin tsaro ya san da daidai ne a gebe kuɗin ko na karatu ko na likita ne daidai gwargwado a sa cikin tsaro saboda in babu tsaron nan ba a yi karatun ba wurare dai in babu tsaro babu makaranta don dole ne tsaro shine gaba
wannan yasa aka rihe wasu makarantu kenan a wasu yankuna
yo wasu yankunoni ai an kutamta muku inda ma mutane dole sai suka baro abin ka gane ko wanda shike Niger ba da yawa muni bisa kasashen abu wanda suka dawo da Niger sun baro makarantu a Nigeria su gurtso ka zaka cikin kasar Difa nan Mali sun baro makarantu ka zaka sun ka komi an da ko da zinari a cikin makarantu sun baro saboda babu tsaro kenan bai kamata mutane su adalci a gani na tsaro shine babban abu saboda ƙasa ba ta zama an babu tsaro duk ƙasa da babu tsaro babu karatu babu likita ba wanda zai tsaya abinda aka yi ba mai tsayawa na iman da cewa Allah ya sagoye muka tashi ka gani ko wani ga tashi ta hankali suka kwanta ina iya tamma a ce shi ma kashi 25 bisa ga wanda ake sawa
sai dai wannan hujja bata gamsar da wasu ƴan Niger ba
lalle akwai abubuwa yau da suka gino kamar abin da shafi tsaro amma a tabbata babu wani jami'an tsaro wanda ba ta makaranta biyu ya samu ilimin tsaron da yake ba kenan idan makaranta ta lalace tsaron ma lalacewa zashi ana cewa wai ba a karatu in babu tsaro to ba a tsaro ne in babu ilimi dan ko ka tayi sai dai kai shi cikin jahilci shi kuma a kware ka
kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger ya ayyana cewa majalisar dokoki na da hurumin zuba ido akan yadda bangaren zartarwa ke tafiyar da harkokin mulki saboda haka wasu ƴan kasar ke ganin nauyi ya rataya a wuyan majalisar ta taro gwamnati ta dawo kan hanya don kubutar da sha'anin ilimi daga halin da yake ciki to amma mataimakin sakataren kungiyar SINASEB na da shakku game da aniyar ƴan majalisar na yau
in a ce majalisar dokoki tana da incin kanta kamar iri da ka'idodi suka bada to ai babu wato dakin da yau zai iya canza wani abu dangance da irin wa'annan dubaru na siyasa in ba ƴan majalisar dokoki to sai zan tun aza su hazzawa yanzu mu bamu taba ganin abubuwan da gwamnati ta kai ba wanda an sun ka wace shi sun ka ce ba su yarda da shi koko sun ka ce ai kai mai gyaran huska ba sai zan do abin da mun ka gaida gabakin da gwamnati ta kai shi majalisa mun sa cikin kun mu ya wuce ne to dan haka ni bazan sa kwadaina ba ga cewar majalisar dokoki na iya ta yanzu dai tana iya kawo canji ga irwa na ta yaba ba nan ma
kudin ilimi ta Niger aikin dan kasa duka ne kada mutane su ce ni ba ni na ba mai sai ko wannan abisi a'a ni da ma tun da dana hada mutane in ba tsaya an ka taru gaba daya ba an kai zanci a hidda wani batun siyasa ai magana a kan mimi ko ce hanya ta takama tsabi a hidda Niger da cikin wannan matsala take ta makaranta in ba haka nan kai ba abin ba yi zashi
su ma dai uwayen yara na da hannu wajen samar da sauyin da ake fatan samu a fannin ilimi a kowace kasar demokradiya inji wannan magidanci
yanzu ya kamata al'umma su tashi haikan ba cewa na an kai su yi fada jini wurjin jin da gwamnati jini da jini ba a'a amma su gaya masa gaskiya zababbe ne ana iya ce masa yanzu misali ai dan Allah ya kai mu shekarar 2021 zabe za a taya a ce mu shugabannin da suka hito neman takara kowa ya yi ittifaki tsakanin jama'a da mutane a ce ka yarda za ka samu na wannan abun idan ba kai ba za mu zanga zanga mu tumbuke ka ya dauki alƙawari gaban tun cikin lokacin kampani kuma ƴan ƙasa sun samu hanyoyin da za su biya tunda yanzu shi wanga an riga an zabe shi yana ban manda abinda an kai in ka ga bai ba bai da niyyar yin shi amma wanda a tahe idan ya kasance an ka tahe tunda kaga ba inda ana samun wannan kamar talaka ya gane da ka zo garin ku an zo garin ku mutum dan siyasa ya zo ga matsalolinmu mu ka dauka muna alƙawari kai tsaye ga abinda za a yi da lokaci yayi mun man sanya da za mu bi ta akai ga abinda kace kuma ba hi gai muke zabe kuma muke da ƴancin mu sarki
kafin zuwan ranar zabe gwamnatin ta Niger a tabakin Malam Ashanahima ta jaddada aniyar ci gaba da kokarin da ta sa gaba wajen samar da kwanciyar hankali domin baiwa 'yan kasa damar gudanar da harkoki cikin nutsuwa.
Muhammadu sai ya isa ya da kashi ma 25 bisa ga abin karatu. Kuma in bai sa su abin da aka so ga hujja, kuma wannan hujja ingantatta ta kasashen duniya duka ne ga tashi hankali ai haka nan. Zabto wani kudi ne aka zabto a dama a sa saboda a tsare mutane takwa. In komai da kuzai kwanci hankali da zamana wannan sai a sa su.
Bayanai sun yi nuni da cewa kashi 44 daga cikin 100 na ɗaliban ajin farkon sakandare ne ake kora daga makaranta a kowace shekara saboda rashin kwazo a ajin karatu, yayin da cin jarabawa zuwa matakin gaba ke zama babban kalubale a wurin yara a 'yan shekarun nan saboda wasu tarin matsalolin da ake dora alhakin su a wuyan dukkan masu hannu a sha'anin ilimi a nan Nishar.
Akwai wata doka ta musamman Lausanne abin da an ka rubuta cewa an kai gwamnati wajibi ne ya kula da lakol din duka ilahirin 'yan Nijar, yaran Nijar da shekara 4 zuwa shekara 22 babu. Kenan shi shugaban kasa ma ya jawo abin kasa. Kenan har shekara 22 babu bai kamata a haida yaro da lakol ba. Mai duka wannan abu na da an ka rubuta amma ba aikata ba.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Sule Mummuni Barma, da kuma saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu sai wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Yahaya Alakwaja, ya ce tabbas kiran da ƙungiyar Omowole Sowore ke yi ga 'yan Najeriya, musamman matasa, da nufin gudanar da zanga-zangar gama gari ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba a wannan lokaci. Don haka ya kamata matasan ƙasarmu su bijirewa wannan kiran. Daga nan sai saƙon da ya fito daga Hafiz Balarabe Gusau, shi ma ya ce tabbas masu yunƙurin zanga-zangar neman sauyi a Najeriya da wata manufa suke shirin tabbatar da ita. Domin kuwa me yasa sai a lokacin matsin tattalin arziki kuma talakawan ƙasar nan suke cikin tsaka mai wuya, suka kasa komai sai yanzu da suke da muradin biyan bukatun kansu suke fatar ganin wai samun haɗin kan 'yan ƙasa? Mu dai ba mu yadda da wannan ba. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Sai kuma saƙon da ya fito daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda, ya ce hakika babu goyon bayan gagarumin zanga-zangar da waɗansu ƙungiyoyi a Najeriya suka shirya mai taken Revolution Now, ƙarƙashin jagorancin mawallafin jaridar nan ta Sahara Reporters Omolowe Sowore. Kasancewar wannan kalma ta revolution ta samar ƴancin da ɗan Najeriya yake da shi na yin zanga-zangar lumana don neman haƙƙin nashi a hannun hukumomi.
A gaida Binta Esero da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice.
A wani mummunan zubda jini na tsawon sa'o'i 13 a Amurka, wasu 'yan bindiga biyu a wurare daban-daban sun kashe mutum 29, kana suka raunata wasu da dama, yayin da hukumomi ke ci gaba da binciken musabbabin waɗannan munanan hare-hare. Yajin aikin gama gari da aka yi yau Litinin ya tsaida harkoki cik a Hong Kong. Mutane da yawa ba su iya zuwa wurin aiki ba, kuma akan tilas aka soke tashin jiragen sama.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku a kan zanga-zangar juyin juya hali da aka kaddamar a Najeriya. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Alfredo Santos, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗa a shirinmu na dare insha Allah.